Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ba sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 8 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Raimondo ta ce alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakan da gwamnatin Trump ta dauka da ya haifar da sa'insa a tsakanin Amurka da China kan harkokin cinikayya. Daraktar Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya Laraba cewa nau'in kwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce kwayar cutar COVID-19 da tafi yaduwa a Amurka. Ɗaruruwa masu fama da ciwon koda da danginsu sun fara tare hanyoyi a ƙasar kamar tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yawunde, suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabon makaddashin Sufeto Jan na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya kama aiki ga dangadan.
Bar yanzu kasancewarsa Sufeta Janar na rundunar 'yan sandan da duk kowace girma a Afrika ba ƙaramin ƙalubale ba ne a gabansa, musamman a wannan lokaci da Najeriya ke cikin halin zaka mai wuya na ƙara fuskantar aika-aika irin na ta'addanci.
Masu sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya na kokawa kan karancin amfani da na'urorin fasahar zamani wajen ganowa tare da yaki da ayyukan masu tarzoma a ƙasar.
Duk da muhimmiyar rawar da na'urorin da ilimin kimiyyar fasahar zamani ya zo da su, akwai karancin amfani da waɗannan na'urori a tsakanin jami'an tsaron Najeriya wajen dakile ƙalubalen tsaron da Najeriya ke fuskanta a yanzu.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Raimondo ta ce alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakai da gwamnatin Trump ta dauka da ya haifar da sa'insa da aka yi tsakanin Amurka da China a fannin cinikayya, da cewa za ta yi aiki tukuru domin kare ma'aikata Amurkawa da kuma harkokin kasuwancin su daga rashin adalci a ayyukan China. Da take jawabi yayin ganawa da manema labarai a fadar White House, Raimondo ta ce ƙarin harajin da gwamnatin shugaba Trump ta yi wa China da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi ta kushewa a lokacin sun taimaka gaya wajen ceton ayyukan Amurka a kamfanonin ƙarafa da dalma. Shekaru uku da suka shige, Trump ya ƙara harajin kashi 25 cikin 100 kan ƙarafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalma da ake shigowa da su a Amurka, da nufin samar da daidaito a harkokin cinikayyar ƙasa da ƙasa. Daraktar Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya Laraba cewa nau'in kwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce kwayar cutar COVID-19 da tafi yaduwa a Amurka, da take bayani a wani zaman tawagar yaki da cutar COVID-19 a fadar White House. Walensky ta ce bincike na nuni da cewa cutar ta fi yaduwa tsakanin matasa a Amurka, abin da ya sa bisa ga cewarta aka samu karuwar waɗanda suke kamuwa da wannan cutar. Ta ce yayin da yanzu haka ake yi wa aƙalla Amurkawa miliyan 3 rigakafi kowace rana, yadda cutar ke ƙara yaduwa yana sa murna na komawa ciki. Ta bayyana cewa Amurka na buƙatar ci gaba da ƙara azama a shirin rigakafi, sai dai kuma jama'a na buƙatar su ma su yi abin da ya kamata a nasu ɓangaren. An samu ƙaruwar kaiwa Yahudawa hari a Amurka da kuma Jamus, duk kuwa da cewa ta da hankalin Yahudawa da ake a ƙasashen duniya ya ragu a lokacin da ake fama da annobar corona, bisa ga rahoton da Cibiyar Kanto, wata cibiyar bincike da ke Isra'ila, ta fitar. A rahoton ta na shekara-shekara, cibiyar ta Kanto da ke nazarin rayuwar Yahudawa a Turai ta Jami'ar Tel Aviv ta ambaci hare-hare 119 na nuna kyamar Yahudawa da aka kai a Amurka bara, aka san 111 da aka kai a shekara ta 2019. Amurka da take da mafiya yawan Yahudawa a duniya baya ga Isra'ila, tana kuma fuskantar ƙarin nuna wa Yahudawa kyama da tashin hankali a cikin 'yan shekarun nan. Akwai kimanin Yahudawa miliyan 4,200 da suka manyanta a Amurka, wato kimanin kashi 1.8 na adadin Amurkawa da suka manyanta. Wannan ne rahoton shekara-shekara na cibiyar ta Kanto na 27 kan rayuwar Yahudawa a kasashen duniya. Ana rubuta rahoton ne bayan tattara bayanai daga dubban shaidun kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da kuma binciken jami'o'i a kimanin ƙasashe 35 na duniya.
To madalla, an jima kaɗan Alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da sabon muƙaddashin Sufeto Janna ‘yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke kama aiki gadan-gadan, wakilin Hassan Maina Kaina ya rawaito cewa wasu lauyoyi ‘yan gwagwarmaya sun shirya tsabdan ƙalubalantar naɗin da aka yi masa. Ga Hassan da ƙarin bayani.
Being appointed to head the largest police force in Africa.
Sabon Sufeto Janna na ‘yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba, lokacin da yake amsar ragamar rundunar daga Sufeto Janna mai barin gado Muhammad Abubakar Adamu, yana mai cewar yanzu kasancewarsa Sufeto Janna na rundunar 'yan sanda da tafi kowace girma a Afirka ba ƙaramin ƙalubale ba ne a gabansa, musamman a wannan lokaci da Najeriya ke cikin halin zaka mai wuya na ƙara fuskantar aika-aika irin na ta'addanci, har-haren 'yan bindiga daɗe, masu garkuwa da mutane, masu san ɓallewa daga Najeriya, da kuma sauran tsararrun manyan miyagun ayyuka. Ƙalubalen jagorantar wannan runduna don dawo da tsarin doka da oda abu ne da ke zama da kamar wuya, amma na san rundunar 'yan sandan na da tsakakkuran jami'an da za su taimaka domin a cimma hakan.
That Nigerian police is endowed with some of the finest, courageous and patriotic officers.
To anya abu ne mai yiwuwa cimma waɗannan muradai kan lokaci, duba da halin da Najeriya ke ciki a halin yanzu. Tambayar kenan da na yi wa Comrade Kabiru Sa'idu Dakata da ke zama jagoran cibiyar wayar da kan al'umma akan kyakkyawan shugabanci na gari.
A wannan karsashi da ya shigo da shi abin karfafa gwiwa ne, amma kar ka manta dama an san 'yan sandan Najeriya da kwazo, amma da yadda suka kai da kwazo da yadda yake nuna yana shirye ya aiki matukar gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba ta hanyar ƙara jami'an tsaron tunda ta tabbata cewa a Najeriya jami'an 'yan sanda sun yi karanci, ta hanyar siyo kayan aiki musamman abin da suka shafi makamai, ta hanyar inganta walwalar ma'aikatan gwamnati domin ka sani cewa irin rayuwa da ma'aikatan 'yan sanda suke ciki, da kuma ma waɗanda suka bar aiki ba abu ne da zai karfafa gwiwarsu ba, musamman kuma abin da ya shafi iyalan waɗanda aka mutu aka bari, matukar wayanda suke cikin aikin suna ganin su a cikin wahala, wannan zai rinka rage musu karsashi. To duk wannan abubuwa ba alhaki ne na shugaban 'yan sandan Najeriya ba, alhaki ne na gwamnatin tarayya. Duk yadda ya kai da karsashin aiki, matukar gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba, magana ta gaskiya ba wani abun a zo a gani zai ba, amma dai muna mishi fatan alkhairi.
Yayin dai da sabon Sufeto Janna na 'yan sandan Najeriya ke fara aiki gadan-gadan, sai ga babban lauyan nan dan gwagwarmaya wato barista Maxwell Okpara ya shirya saf zai nufi kotu don ƙalubalantar naɗin da aka yi wa Usman Alkali Baba a matsayin sabon Sufeto Janna ɗin. Yana mai cewar naɗin ya saba wa sashi na 7 na dokokin aikin ɗan sanda na shekara ta 2020. Idan za a iya tunawa, barista Okpara shi ne lauyan da ya kai ƙala wata kotun tarayya da ke nan Abuja. Yana ƙalubalantar ƙalin wa'adin watanni 3 da aka yi wa tsohon Sufeto Janna Muhammad Abubakar Adamu, shirar da ake dab da yanke hukunci a kanta a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ɗaruruwan masu fama da ciwon koda da danginsu sun fara tare hanyoyi a ƙasar Kamaru tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yawunde, suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda. Hukumomin ƙasar Kamaru sun ɗora alhakin koma bayan da aka samu da kuma dakatar da jinyar masu fama da cutar kan barkewa annobar corona da ya kawo jinkiri wajen sawo injinan wankin koda daga kasashen waje. Harkokin sufuri sun tsaya cak a unguwar Melan wannan makon, yayin da ɗaruruwan masu fama da cutar ƙoda da danginsu suke zanga-zanga nuna fushinsu da dakatar da jinyar masu cutar da ake yi a asibitin koyarwa na jami'ar Yawunde. Daga cikin masu fama da cutar ƙodar akwai wani mutum ɗan shekaru 54 wanda ya shaida wa muryar Amurka cewa sun fara zanga-zangar ne ranar Litinin bayan da akalla mutane 7 da ke fama da cutar suka mutu cikin makonni 3 sakamakon rashin jinya. Ya kuma ce ya hakikanta cewa da dama daga cikin waɗanda suke wannan zanga-zanga za su mutu sakamakon gaza samun wankin ƙoda na tsawon kimanin makonni 6 yanzu. Shugabannin kasashen Afirka sun gana ta hanyar sadarwa intanet cikin wannan makon domin ƙara kira ga al'ummomin kasashen duniya su himmatu a yaƙi da sauyin yanayi a Afirka, tare da bayyana cewa wannan matsalar tana ƙara tsananta illar cutar corona a kasashe masu sasowa. Shugabannin kasashen Afirka suna neman kasashen duniya su fitar da kuɗi domin yaƙi da canjin yanayi, kamar yadda shugaban bankin bunƙasa kasashen Afirka Akinwumi Adesina ya gabatar a wani tsari. Yace gurinmu shine tara dala biliyan 25 domin yaƙi da canjin yanayi a Afirka. Bisa ga cewarsa, shirin zaburar da kasashen nahiyar Afirka zai dora ne akan abin da yake ƙasa wanda yake tafiya daidai da kuma hanzarta cimma wannan guri. Daga ƙarshe an samu ƙarancin dafaffen tumatir da ake matsawa a abinci da ake kira ketchup a Amurka sakamakon ɓullar cutar corona. Kasuwar tumatirin ta ketchup ta cira da kimanin kashi 360 da aka fuskanci barkewar corona, abin da ya sa aka shiga ƙarancin tumatirin da ake sayarwa a gidajen abincin marmari bisa ga wani rahoto da aka wallafa a mujallar Wall Street Journal. Buƙatar wannan tumatirin kwalban ta ƙaru da kimanin kashi 15 cikin 100 yayin da Amurkawa suka koma odar abinci daga gida bayan barkewar cutar corona. Rahoton ya bayyana cewa buƙatar tumatirin ta fi ƙarfin abin da kamfanin ke iya samarwa ƙarƙashin wannan yanayin, duk kuwa da ƙoƙarin da kamfanin Kraft Heinz, wanda shine ke samar da kashi 70 cikin 100 na tumatirin kwalba da ake sayarwa a kasuwannin Amurka, yayi na ƙara yawan abin da yake sarrafawa.
A gaida Alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hukumar NITI da ke bunƙasa fasahar sadarwa a tsakanin 'yan Najeriya ke cewa ta dugufa wajen samar da cibiyoyin koyo da kuma amfani da kayayyakin fasahar sadarwa a birane da yankunan karkara na ƙasar, masu sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya na kokawa kan ƙarancin amfani da na'urorin fasahar zamani wajen ganowa tare da yaƙi da ayyukan masu tarzoma a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Bincike da bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ayyukan hukumar ta NIDDA tun kafota shekaru kusan 20 da suka shuɗe, da nufin ganin cewa kowane ɗan Najeriya ba bar shi a baya ba kan wannan fage na ilimin kimiyyar fasahar sadarwa da zamani ya zo da shi. Hajiya Hadiza Umar da ke shugabancin sashen hulɗa da jama'a da kafofin labarai na hukumar ta ce shirin hukumar na samar da cibiyoyin fasahar sadarwa a yankunan karkara ya yi nisa matuƙa.
Yankunan karkara muna ba su ICT center. ICT center ɗin ga akwai kwamfutoci guda 20, akwai internet connectivity, ana ba su har da solar saboda ya zama koda yaushe akwai wuta, kuma koda yaushe in ka je wurin za ka samu ka yi amfani da shi. To banda kuma a karkara ɗin a jami'o'i da makarantun secondary mukan ba su, to shi ne muke amfani da kuɗin da muke samu sai mu ba da wannan akan gudunmawa kenan daga gwamnati.
Baya ga haka, hukumar ta NIDDA ta haɗa hannu da ma'aikatar ilimin Najeriya wajen tabbatar da cewa darasin ilimin kimiyyar fasahar sadarwa na cikin manhajar koyar da ilimi.
Tun suna primary zaka gani an fara nuna musu hanyar wannan fasahar zamani yadda za su yi amfani da shi, saboda an ci tun suna yara ya kamata a ce su sani cewa tun da yanzu duniya gabaki ɗaya ta juya, duk an koma hanyar fasahar zamani, amfani da fasahar zamani ne. To saboda kada kuma a ce Najeriya ya zama yana daga baya, to banda haka ɗin muna horarwa da yara ɗin da matasa ɗin har da malaman makaranta har da kuma ma'aikatan gwamnati. To yanzu an zo an sa kowane ma'aikatar gwamnati mun tabbatar akan cewa akwai department wanda ke kula da waɗannan fannonin fasahar zamani din, sannan kuma director ne ya zama yake shugabancin wurin.
To amma masu sharhi kan lamuran tsaro sun yi tsokacin cewa duk da muhimmiyar rawar da na'urorin da ilimin kimiyyar fasahar zamani ya zo da su, akwai karancin amfani da waɗannan na'urori a tsakanin jami'an tsaron Najeriya wajen dakile kalubalen tsaron da Najeriya ke fuskanta a yanzu.
Babu kayayyakin da za a gano su kamar abin da ake kira signal detector radio tube. Ita wannan signal detector radio tube din shine kafin a zo wajen aikata laifin, to wannan radio tube za ta amfani, za ta dauko mutane tun daga nisan zango ta kuma sanar da ma'aikata cewa ga wa'yansu sun to za su yi wani abubuwa, za a gansu, za a san yawan su, kuma za a gane makaman da suke da shi, sannan za a gane daga kilomita zuwa kilomita nawa ne za a iya cin musu ko za a iya kaiwa gare su. Na farko kenan akwai symbol time signal. Shi symbol time signal shi kuma na'ura ce wacce take nuna cewa mutanen nan makaman ku yafi nasu ƙarfi. Idan kuma makaman su yafi naku ƙarfi, za ta nuna muku signal cewa suna da makamin da makamin ku ba zai iya aiki a kansa ba. Akwai karancin rashin amfani da fasahar zamani ta sadarwa don yaki da ayyukan ta'addanci da ake da su a Najeriya.
Detective Awol Bala kenan na Jami'ar Yusuf Mai Tamasile a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matsalar fyaɗe wani lamari ne da shirin domin iyali ya jima yana haska fitila a kai da nufin neman hanyar shawo kan wannan lamari. A wannan makon za mu haska fitila ne kan wani lamari da ya shafi wata yarinya 'yar shekaru 7 mareniya wadda aka yi wa fyaɗe da mahaifiyarta take neman masu hali jin kai su taimaka wajen ganin an yi wa ɗiyar adalci, wadda bayanai ke nuni da cewa lamarin ya sa ta shiga wata rayuwa cikin kaduwa da kuma kiɗinewa. Wakilinmu Muhammadu Nasir ya yi tattaki zuwa gidan iyayen yarinyar inda ya tattauna da magajinta Ismaila Abubakar. Ga bayanin da ya yi wa shirin.
Iyayenta ne suka karama yana ta shekara 7 zuwa 6 dan take tuwa bayan na daga wurin aiki. Ina iya cikin mahaifa ta ce ta rana ba ta naira 100 da ce mata ba ni na ba ta kuɗi ba. To bayan na fita na je sallah, na fito daga masallaci, sai aka ce min in zo in ji ina ta na zo samu kuɗi. Bayan na zo aka ce mata wani yaro mai gadi mai suna Aminu nan ne ba tsan makaucin mu shi ya ba ta kuɗi. Na ja ta mun je wurin shi na tambaye shi daga ba kawata kuɗi, sai ya ce a'a aikin ta yayi. Sai take cewa a'a ba aikin ta ya ba, ai ya ce ta shiga cikin wani gida ne, ta shiga cikin gidan da yake gadi, ya cire mata kaya har ya yi talata da ita mai gadi. To bayan haka nan na dawo daga sunan cin kara, an sanda sai cire ya yi kwana 2-3 muna neman shi ba gan shi ba. Sai daga waya mahaifin shi ya zo ya ce yana son a yi sulhu da almasini cin shi, to ya yi ba matsala za a yi sulhu. Amma sai an kira shi Aminun mu ma mutu na magabata a zauna a yi sulhu. To bayan wannan tana haɗi ma 'yan sanda galiman kai da shi saboda ina son a kama shi na a hukunta shi. Sai ya zo da shi, ya zo bai zo da shi ba, ya zo. Bayan ya zo aka zauna aka magana an ka wanda ta, an ka ce za a wanda take, amma sai ya zo da shi ya ce ya alƙalin wansa haike zai zo da shi. Wansa haike ta ya zo da shi, mun kai sallan mangaraba, mun kai isha'i, sannan 'yan sanda sun ka samu sun haka mashi. Sannan daga can aka tura mu sta CID, in daga police station muka ta sta CID, daga sta CID muka wuce kotu.
Kamar an yi hukunci ne ko kuwa an dai kai shi a jiya ana tuhowa a wata-wata ana bibiyar shari'a din?
A ba a yi hukunci, an dai aje shirmen wata 9. za a rinka bibiyan case din har bayan wata tara. Duk wata za a rinka zuwa da shi alƙali haka ta ce za a rinka abin shi.
To ita yarinyar da al'amarin ya sama wani irin yanayi take ciki yanzu?
Gaskiya ba ta samun bacci. Da daddare za ta kama tashi tana firgita. Har mun kai ta asibiti. Mun kai ta asibiti Urut aka ce sai mun kai ta kware-kware ma mun kai ta kanzu haka Allah ya ciki.
Wace irin asibiti ce kware din?
Asibitin mahaukata masu mentality ne ta ɗan hankala don mahaukata.
Har yanzu ina unguwar Alƙalla gidansu wannan yarinya a shekara bakwai da ta haɗu da wannan jarabawar kuma gani tare da ɗaya daga cikin magazayin ita yarinya ta wanda ba zai so a ambaci sunansa ba. Allah bai al'amarin da ya faru bayan ka taho Mika taran.
Bayan na dawo sai nake jin labari sai nake ce musu an kai ta asibiti. Sai ake cewa an kai ta asibiti. To amma dai ina result din da an ka samu asibiti babu shi. To irin dai bayan kwana biyu sai ga yarinyar tana irin dai to ina nayi recover din cewa ina ganin ta ita kadai zaune ba ta mingulan da kowa ba ta sauran maganan ganu nan kuma ba haka ta saba ba. Kuma wata ran sai in gane ta a dunkule in tambaye ta me yake horo ba ta mai magana. To can lokacin nan sai na samu mamanmu ta tambaye ta sai ta tambaye ta take cewa wai cikin ta na ciwo kuma ita kuma mamanmu ta duba ta ga alamun wata rana kawai sai a gane tana hirgici sai na duke ta kai ta asibitin Urut. Mu kai ta asibitin Urut ni musu duka bayani nan dama ina da report na yan sanda da na lokacin da abun ya faru an kai ta asibiti nuna musu sai sun ka rubuta min magunguna haka da test an kace mu je mu yi. To da lokacin nan mun je na asibitin mun kai ni test na test dai daban-daban dai test ya kusa kai kashi 6 ko 7 wanda duka na yi sai an ka tura mu sakatiri nan na Urut. Daga nan sakatiri na Urut sun ka rubuta mana wani abu ga takarda haka dai sun kace mu je can ainihin sakatiri na Kwari na nan harkar taɓo ƙwaƙwalwa. To mun je can likita ta dubo likita namiji ne ma ya duba ta har ya mutu ƴan tambayoyi ya ba mu appointment letter ya ce duk bayan sati biyu za mu kama kawo ta yana ƙara duduba ta sannan kuma shi ma ya sake rubuta mana wani takarda ya ce mu kawo ta nan cikin Urut nan gynecology. Sun ka mun kawo ta nan gynecology shi ma dai nan ya duduba ta dai har ya ba da shi ma appointment letter din shi ya ce duk bayan sati biyu shi ma ran wani zai shi kuma wancan ya ce ran alhamis.
Yanzu kamar wani hali ita yarinyar take ciki?
To har yanzu dai tana nan alhamdulillah za mu ce. To yanzu har yanzu mun dan fara ciwo kanta da yanayin magunguna da muke sai mata da kuma kai ta asibitin da muke yi muna yi kai ta asibiti duk bayan sati biyu don kaga ya kamata a ce ma mu je asibiti wannan satin. To abun ya fi karfin mu yanzu har wannan satin ma ya wuce wallahi ba mu samu zuwa asibiti saboda an wuce karfin mu gaskiya babu kuɗi yanzu.
To yanzu kuma ina tare da mahaifiyar wannan yarinya ya sunan
Aishatu Abubakar.
Lokacin da wanga al'amari ya faru sun da ke fara gani ya ki ji garanki?
Wallahi ban ji daɗi ba na yi bakin ciki na yi kukan bakin ciki rana sai da kira ɗan uwanta ya zo ya taimake duk ban iya zuwa sai ɗan uwanta ya zo ya taimake ni. Ne zai ya taimake ni ya dawo sai shi yaro ma ya bi ni har gida ce zai zo ya ba ni hakuri har ne ya shigo. Na aushe kawai ban saurare shi ba ma duji na ɗauka na harbe shi da shi sai ban son ji maganar shi don ya riga ya cuce ni. Ya tafi abin shi yanzu aka kama shi ni dai yarinyar da yanzu gabi miki ina kallanta da yarinyar mai kuzari sosai amma yanzu kuzarinta yayi kasa da ina zo gida tana dan share muli da amma yanzu ba ta iyawa ina kanta ta kwanta ta dinga jujjuye jikinta ta dinga lallamta jikinta ba ta cikin kuzarinta ko kadan yanzu abin da muke ciki kenan don Allah ina roƙon gwamnati da taimakon su don Allah su duba marayu ne miji uban su yaro sai abin da yaro don Allah inda halin taimaka don Allah taimaka mana saboda Allah a kwace ma yarinyar injinta.
To yanzu kamar tana zuwa makaranta da ko kuma tana zuwa dan bayan abin ya faru tana iya fitar ce makaranta?
Yanzu ba ta zuwa makaranta kuma tun abin ya faru ba ta je makaranta ba tana nan gida gaskiya.
Kamar aji nawa take a makaranta?
Aji uku
na
primary.
To su makaranta suna da masaniya kan abin da ya same ka?
A suna da masaniya don an gaya musu an ci to a dakata sun gaya musu ci to tana nan gida a dakata da ita tuku kafin abin ya ci gaba abin mun ga ta sauki ce mai ta cikin makaranta.
To kamar ya sauran hulɗarta da abokanta?
To hulɗarta da abokanta tana yi amma ba kamar da ba ko ba gaskiya ba sai ta zauna ta dai tana dan wasa yanzu ne manna sa ta tafi ta je gidan magota ta dan zauna ta ji sanyin zuciyarta haka.
To kamar asibitin da kuka zo aka duba aka tabbatar da lalle cewa an yi lalata da ita wannan yariya. Kamar babu wani illa da aka bar mata.
To sun duba akwai illa. Duk nan farkon da aka tafi akwai illa da aka samu. Na biyu muka je wurin sun ce an samu illa ko ba gaskiya ba. Shi aka rubuta magani. Kuna ta sayan magani kuma da kudin muke sayan magani ba wannan ya tabbace mana wani abu ciki ko ba gaskiya ba muke ta kokarin mu amma karfin mu yanzu ya kare don Allah gore ta tana da halin sa da sa hannu da akwace ma yarinya da incin ta ni da akwace mata incin ta shi bukata ana kina
to kamar shi wanga da an ka ce mata wanga lahani din dama an san shi da wanga dabi'a a cikin anguwar
cikin anguwan ga san na wanga abu ya faru sai kowai ce ai ya taba mawani haka ya taba mawani amma ni duk ban sani ba sannan wanga abu ya faru shin ko wanda kawai ce ai mawani haka ne ma na to ai kun cuce mu ko ba gaskiya ba nace wallahi ni kuka cuta ba wani ba ai da kun faratun fuka da min da zo kan diyata ba tunna an muku ba ku magana kai ba amma nace ban bari duk wanda zabi tace don Allah bari kai yaran zamu nace wallahi babu ruwa da mutan samu miji don suke iskanci musu samu miji wallahi yaran ai karaman ga ni na kai kuma ga Allah duk abin da za a yi amishi kuwa da sani ban yi hakuri kuma kuka yi hakuri ku yi amma ni ban iya ba ina roƙon su don Allah su taimaka min saboda Allah ba karfi garan ba amma su wayancan yaro sun fi mu karfi ko ba gaskiya ba san halin da su za su yi har su kwace yaron gaba ko ba gaskiya ba don Allah ban da kowa su na kan roƙa don Allah su taimake mu saboda Allah ba karfi gare mu ba mun dangana gare su don Allah duk me yi ya sa mana hannu saboda Allah da annabi roƙon nake musu kenan don Allah duk me niyyar taimako don Allah ya taimaka yaje taimake mu gurin nan
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba inda za mu fara haska fitila kan wani cin zarafin iyali inda a kwanan nan aka samu magidanci da ya kashe matarsa sabili da wata rashin jituwa da ta faru a tsakanin su da kuma wata mace da ta kashe kishiyarta a jihar Niger kafin nan a madadin wakilinmu Muhammadu Nasir da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dieudonne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirinmu na karshe ga wannan sako
shekara daya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yadda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yadda da ita ba
sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu muryar Amurka duniya a tafin hannunku
yanzu kuma sai labarai a takaice
Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Raimondo ta ci alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakan da gwamnatin Trump ta dauka da ya haifar da sa'insa a tsakanin Amurka da China kan harkokin cinikayya Daraktar Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya Laraba cewa nau'in ƙwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce ƙwayar cutar COVID-19 da ta fi yaduwa a Amurka. Ɗaruruwan masu fama da ciwon ƙoda da danginsu sun fara tare hanyoyi a ƙasar kamar tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yaounde suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin ƙoda.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana sai ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mi sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka na mika sakon ta'aziyya Alhaji Tallami Unguwa bisa rasuwar matarsa a jiya unguwar Gedigedi take garma hukumar Tarauni a jihar Kano Najeriya Allah ya ji kanta da rahama amin an kuma muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Malam Aliyu Dallaji Wurno saboda rasuwar Dr. Isiyaku Aliyu wanda za a yi jana'izar sa ranar Asabar idan Allah ya kai mu a garin Wurno na karamar hukumar Tabawa Balewa jihar Bauchi Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin alheri Grace Abdu da tayani gabatarwa sai kuma Chibahiro Dieudonne da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC